Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako, za mu ci gaba da tattaunawar da wakiliyanmu Madina Dauda ta yi da yan jarida a zauren muhawara, inda suka tattauna irin gudunmuwar da yan jarida suke bayarwa da ire-iren kalubalen da suke fuskanta da kuma bangarorin da ya kamata su kara kaimi a kai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare ga duniya. Ga Madina da bakin nata.
Umar Gombe, haƙƙin ɗan jarida ne ya tsara gaskiya yadda take. Kamar yadda abokananka suka bayyana yanzu, sun nuna kamar siyasa na nema shiga wannan al'amari. Wace irin rawa ɗan jarida ya kamata ya taka a wannan munzali?
To, akwai wani tsari da ake cewa investigative journalism, wato ka bi diddigi ka tabbatar da shin alƙaluma da bayanan da gwamnati ta bayar shin haka ne. Saboda akwai wani wato training da ake bawa yan jarida na cewa duk sanda aka hadu, misali gwamnati ta kira za ta bada jawabin yan jarida kuka nada, to ana son ka dakata ka bi diddigi kaga cewa ta ina zaka iya samun wani dan abin nan kafa da zaka fahimci cewa abinda suka tattauna ciki din da suka fito yanzu shi suka gaya mana. So wannan yana da kyau a rika tantance haka. To amma ni abinda ban gamsu da shi ba shine zamu yi wa Allah godiya a bisa yadda Allah ya takaita kamuwar ko yaduwar wannan cuta a Najeriya, kuma tilas mu yabawa gwamnatoci akan haka. Dalili shine tun ranar kusan 9 ko 8 ga wata da shi wannan mutumin Italiya ya shigo da wannan cuta, to kinga wannan abin yabo ne bisa ga yadda aka ce gwamnati tana daukan matakai na kariya da hana yaduwar cutan. Ba za a ki ci gaba da ingiza gwamnati ta rika fito da alƙaluma ko abin da ake tunanin ya kamata a yi a yi ba, amma bai kamata a saka shi a babin zargi na cewa me yasa ba a bada alƙaluman waɗanda suka warke.
Lokaci ya fara daga mana hannu Aliyu Shamaki, menene shawararka ga ƴan uwanka abokan aiki ƴan jarida da suka tsinci kansu a wannan yanayi na gashi dai an ce a zauna a gida, ƴan jarida ku fito ku je ku nemi labari, menene shawararka?
Shawarar shine ɗan jarida kada ya kula da abin sama ne, domin aiki ne na sadaukarwa. Sannan gwamnati kada ta kyamaci dan jarida dan ya fito da wani alƙaliman da ya gagara fahimta, kamar yadda ambata a baya cewar ita wannan hukuma ita ta bayyana cewa ga adadin abin da za ta yi. Yau ta wayi gari ta cire daga ciki ko bata yi wa bayani ba. Yanzu idan aka rattaba maka tambaya aka ce wani talakan ƙasa ne ya tambaye ka cewa da abu uku ake sakawa, an saka wanda suka kamu, an saka wanda suka warke, an saka wanda suka mutu, a matsayinka na dan jarida sai aka tambaye ka, sai ka ce menene? Wajibi ne shi yasa a cikin kalamai na ma a wannan muhawara nake cewa wannan hukumar ta zo ta yi wato yan jaridu bayani dalilan da yasa ba ta saka waɗanda suka warke, domin ta ne da shi kaman bai da muhimmanci, alhali kuma yana daga cikin ka'ida da ta gaya wa mutane za ta rinka updating, wato za ta rinka dorawa daga inda aka tsaya na sanin halin da ake ciki. Na biyu shi ne tambayar tana daga gurin talaka ga wanda zai tambayi dan jarida ko kuma yake jira ya saurara daga jarida. Yau mutanen dan da ake magana ake killace su a ina ne? Mutanen ku yan jarida kun gani talaka yana iya da damar yi maka wannan tambayar, wace ansa zaka bayar? Da haka gazawa ce ita wannan hukumar ta dauki matakan da ta dauka wa likitoci suke iya mu'amala da waɗannan marasa lafiya. Dan jarida a dauki masa wannan matakin, domin ko ana yaki ana tafiya da shi, a kai shi wannan gurin yazo ya ce ganin annabin tsohuwa mun ga mutum kaza. Wannan shine zai sa mu ji cewa idan biliyan 100 aka kashe a Najeriya, shi dan jarida yana magana yana da yanci ya ce ganin idona na ga mutanen da suka shimfi adadin kama da wannan hukuma take bayyana, ba zargi ba ne. Shi aikin jarida aiki ne na wakilcin al'ummar kasa da ta san halin da take ciki. Kana wakiltar gwamnati, kana wakiltar su kansu likitocin da hukumar da aka ware da kudaden da waɗanda suka tsoma kudinsu don 'yan Najeriya su wannan, ko a da a siyasance ne. Wannan haƙƙi ne na jarida, ba zargi ba ne, kuma ba kuma kyamata ba ne, gyara ne. Domin abin da dan masani ya taba dake nan, ba wani wajen Najeriya da zai zo gyara muku ƙasa, suye da kanku za ku gyara, dan Najeriya shi zai gyara ƙasarsa.
To Sabitu, shawarar ka ta ƙarshe ga 'yan jaridu 'yan uwanka
ko da yake wannan yanayi, ko da yake akwai wani ƙarin bayani da na gani na labari da dumi-dumi da ke nuni da cewar a wani ƙarin bayani da aka samu daga ministan lafiya na ƙasa ya bayyana cewar an samu mutum na biyu wanda kuma ya mutu sakamakon wannan cuta ta coronavirus. Duk da ya bayyana cewa kuma har yanzu su a record din su mutum uku ne aka tabbatar da sun samu sauki, amma kuma 111 sune waɗanda aka tabbatar da cewar suna dauke da wannan larura a cikin ƙasar nan zuwa yanzu. To fatan da muke yi har kowane lokaci za a ci gaba da dagewa akan irin ayyukan da ake na faɗakarwa da ilmantarwa. Ina kuma fatan dukkanin hukumomin da abin ya shafa za su ke iyaka iyawarsu wajen samar da kyawawan bayanai ga 'yan jarida, domin a ci gaba da ɗaukansu a yanda suke ana meka su zuwa ga al'ummar ƙasa, har zuwa lokacin da muke addu'a Allah Ubangiji ya takaita abin nan ya kuma kawo mana ƙarshen wannan matsalar duka ga baki ɗaya a ƙasarmu Najeriya da Afirka da ma duniya duka gaba ɗaya.
Shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. wakiliyanmu da ke Abuja Madina Dauda tare da bakin nata wato Sabitu Garba Mustapha na Human Rights Radio Abuja da Aliyu Shamaki na gidan Radion Canary Abuja tare da Umar Muhammad Gombe na mujallar Fada da Cikawa Abuja ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
yafi yakin duniya bala'i ga dan adam dan yakin duniya ka san wanda kake dosa ka san enemy kamarus tafiya ne yake a iska baka san inda zai shigo ba baka san inda zai fita ba duk yakin duniya ne ba taba cewa kada je sallah a masallaci ba ba taba cewa kada je coci da sauransu ba
ko zalunci a cikin gwamnati don na farko an ware kudade na medias su yi awareness akan wannan covid-19 an ware kudi don a taimaka ma talakawa a kauyuka da kuma birane
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya wanda a yau yake zuwa daga ofishin muryar Amurka dake birnin tarayya Abuja tare da ni Madina Dauda yau na gayyato baki guda biyu akwai Alhaji Abdulrahman Kwacham wanda yake shugabantan kungiyar haɓaka matasa ta Arewa maso gabas da kuma Alhaji Ibrahim Modibbo dan jarida mai zaman kansa kuma ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin wayar da kan al'umman birnin tarayya akan cutar COVID-19 ko kuma coronavirus. Za mu tattauna abubuwa da suka jebanci wannan annoba da yake illa a kusan dukkan kasashen duniya. A Najeriya ma cutar ta shigo har an fara rasa rayuka kuma mutane da dama sun kamu amma akwai kuma wasu waɗanda suka warke daga cutar. Bari mu fara da tambayar Alhaji Abdulrahman Kwacham. Shugaban ƙasa ya bada umarnin kowa da kowa ya zauna a gida a jihohin Lagos da Ogun da kuma babban birnin tarayya Abuja. Wato a yanzu wannan umarni ya tasan makaiwa kwanaki 10 da farawa. Ya kake kallon wannan umarni ne da kuma hujjar da ta sa shugaban ƙasa ya kafa ta?
To na farko dai alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo mu cikin wannan yanayi kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari. Don na farko dai mutane yanzu sun daina tsoron Ubangiji mahalicci suna tsoron abun da Allah ya halitta. Don ciwo halitta ne daga Allah. To yana da kyau mu koma ga Allah kuma mu san cewa Allah ne halicci wannan ciwo kuma ya kawo shi don jarabci bayinsa. Kamar yadda shugaban ƙasa ya bada umurni a zauna a gida don wannan annoban da ya afku a ƙasa. Zama a gida umurnin da aka bayar an yi daidai. To amma kuma akwai walakin goro a miya. Dalilin da yasa kuma kada ana maganan coronavirus kuma mutane suna mutuwa da yunwa. Don da ya kamata gwamnati ta dauki mataki da wuri don yadda talakawan ƙasar nan suka fada cikin halin laha'ula'i batun maganan yunwa da kuma talauci. Don kashi 80 cikin al'umman ƙasar nan matalauta ne. Wanda ba su da galihu wasu sai sun fita za su nemi abun da za su ci. Yau an zo an ce an takura musu an hana su fita. To wantana da aka yi musu wanda su samu sauƙin rayuwa. Wannan shine kuskuren da gwamnati ta yi kuma wanda dole ne mu tsaya mu yi maganar gaskiya. A nan ba a yi matalaka adalci ba amma ta gefe kare lafiyar al'umma hakika yadda aka ɗauki wannan mataki an yi daidai. Amma yadda aka bar kuma al'umman gaskiya gwamnati ba ta yi matalakawa adalci ba kuma ba ta taimaki talaka ba kuma ban tsammani akwai hanyar da ta shirya don taimakon talaka a Najeriya.
Ibrahim Modibbo, kana ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin da gwamnatin birnin tarayya ta kafa domin taimaka mata wajen wayar da kawunan al'umma. Wannan umarni kana gani yayi daidai?
To jama'a assalamu alaikum. A gani na shine wannan annobar duk dan taliki a duniya da ya sani abinda duniya ke ciki yau annobar nan ta coronavirus 19 covid 19 da ake kira ta zama ruwan dare ga duniya abu ne wanda Allah ya kawo mana ya sokar mana da shi dan ya dubi imani mu kuma ganin yadda wannan abin yake yaduwa idan kika duba a yau kididdiga na hukumar zaman amin hukumar lafiya na duniya gaba daya WHO tace a yau akwai mutane fiye da miliyan 1.3 a duffadin duniya wanda suka kamu da shi a ciki 75,906 su rasu a Najeriya kawai muna da mutane mai tan da 54 wanda suka kamu da shi a ciki akwai mutane guda 6 da suka mutu to idan ka duba kai nazari duk duniya a yau duk kasashe su America ne su Ingila da sauransu wannan abu da ya shafe su kuma duka yawancin wannan kasashen sun bada doka akan cewa ayi zaman gida din so gani haka naga cewa lalle gwamnati nan dole mu yabe ta akan ta yi kokari ta dakile yawace inda wayannan bala'un za su iya su wanzama so zaman gidan nan yana da kyau don ba don komai ba illa a kare al'umma daga kamuwa da wannan cutar kada mutane su dinga cinkoso a wuri daya a dinga zama ana bada zarafi a bada dan kaman taku guda uku ko hudu a tsakanin mutane kada a dinga zama ana zuwa a su aure idan kika duba coronavirus fa ya fi yakin duniya ma bala'i ga dan adam dan yakin duniya ka san wanda kake dosa ka san enemy ka ko kuma wanda ake ce wanda
makiyinka kamar yanda ka fadi ko abokin adawar ka
yawa ka san abokin adawar ka amma a coronavirus tafiya ne yake a iska baka san inda zai shigo ba baka san inda zai fita ba kuma idan ka duba coronavirus a duk yakin duniya ba a taba cewa kada je sallah a masallaci ba ba a taba cewa a dinga zama a gida ko kuma a dinga zama a gida kada je coci da sauransu ba amma coronavirus ta samu muka zanna a gida aka ce dole mu zanna kada mu je masallatai kada yi cinkoso kada je coci da sauransu a sai wato wannan cutar tana da muhimmanci fiye da kake tsammani wanda dole ne gwamnati ta dauki wannan mataki da ta dauka kuma ni a gani na yadda shi President Muhammadu Buhari dauki wannan matakin ya yi daidai da duk shugabannin al'umma na duniya gaba daya wanda yau suka dauka an kuma gani haka shi yasa kamar gwamnatin jihar ko kuma gwamnatin birnin tarayya a gargashin minister Muhammadu Bello ya kawo minister na da Dr. Aliyu Mujibu ya zama shugaba na wannan tafiyar sai kuma sake kawowa Dr. Abdullahi Mutar shugaban majalisar na kasa barista Abdullahi Mutar wanda da shi ne shugaban majalisar na kasa yana kula da harkar yada labaru da waya mutane kai wannan dole mu musu godiya ba don komai ba don ganin cewa ana so a kare al'umma daga wannan bala'in cututtuka kuma yau na imani akan cewa mutanen nan da suke zama kamar yawanci talakawa da yau suke kukan yunwa da sauransu idan Allah ya yarda ana kokari yadda za a fitar da kayan abinci fiye da yake tsammani da kuma za a ba su tallafi yadda yake tsammani wanda zai sa su daina kuka ko kikoken da ake a yanzu
to kafin mu kai ga nan barin tambaye Abdurrahman Kwacham me yasa kake cewa ba da umarnin a zauna a gida bai yi ba ba a yi matalaka adalci ba
ba wani ce ba a yi matalaka adalci ba nace abunda aka yi an yi daidai amma yadda aka bar talakawa da yunwa ba a yi daidai ba kamar yadda dan uwana yake faɗa cewa duniya ta sanar shugabannin duniya sun sanar a zauna a gida ya haka din ne amma kasashen sun yi ma mutanen su tanadi abunda za su ciyar da su da kuma abunda za su taimaki al'umma mu kuma a Najeriya sabanin haka ana fitar da dukiyar da sunan ana taimakon al'umma kuma ba a ba su kai da kake magana kai dan uwana kai dan jarida ne a Najeriya kuma reporter ne a ɗan Najeriya za ku mutu ku samu Allah mun san an fitar da kaso na ƴan jaridu wanda su ne ginshikin wayar da kan al'umma a duniya gaba ɗaya ba ma a Najeriya ba ku gaya mana me aka ba wa ƙungiyar jaridu ku gaya mana
da gaske ne an ware muku kuɗi na musamman
to hajiya billahi alazim la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ga miki yau a matsayina na musulmi wannan fita da muke muna fita ne na al'umma don mu yi taimakon jama'a al'umma yau
wato sa kai ne
yau idan a cikin yadda dan uwana yake magana akan an ba ƴan jaridu kuɗi idan yau na samu dalma ko anini ko galum ina abun kamun kifin nan billahi allazi kadan ga gobe so gani haka ni na yi imani akan cewa watakila yana da waɗansu hujjoji wanda ni ban san su ba amma mu abinda muke shine muna so mu sa kai mu ga cewa mun taimaki al'umma mu ga cewa an wayar mutane kai, mu ga cewa an sake gabatarwa mutane yadda za su dinga wanke hannayensu idan za su yi atishawa ko kuma suna da mura ko kuma idan suna jin zazzabi da sauransu, su zo su buga lambar da ake sawa a jaridu ko kuma a cikin gidajen radio da television, su kira mutane kar su tashi da kansu ce za su tafi asibiti. Idan suka kira za a zo a musu gwaji a dauke su in suna da wannan cutar, amma idan kuma ba a so su tafi asibiti don kar su yada mutane. Gani haka shi yasa ni a matsayina na dan jarida, wallahi wallahi ni sisi da kike gani yadda nike miki magana a yanzu bai shigo hannuna ba, amma na tabbata Alhaji Kwacham
muhimmancin kafa committee
yawa dakata hajiya maganan da yake fada. Ai shi yasa muka ce akwai zalunci a cikin gwamnati, don na farko an ware kudade na medias su yi awareness akan wannan COVID-19, an ware kudi don a taimaka ma talakawa a ƙauyuka da kuma birane. Ina so ku fahimce ni, ni na san me nake fada,
ba zargi bane kake,
ba na wani zargi. Ai mu ajiye in zargi ne manyan masu kudin kasar nan irin su Atadola, irin su Dangote sun bada taimako, su kuma ƙarya ne. Sannan an fita an ce wannan annoban ya rusa kasafin kudin Najeriya da aka yi, ƙarya ne. Sannan minista na kudi ta fita ta ce an bada an cire kudi ana taimaka ma talakawa, ƙarya ne. Dan jarida kafin a taimaki kowa a duniya abinda muka san dan jarida ke fara taimako sai ki wallahi, don shi yake yadawa yadda zaka zauna ka kare kanka. In har yace ba a basu ba, kun gani har yanzu magana da yake fada an dawo kai, akwai zalunci a kasan nan, ana danne dukiyar mutane, kuma wannan abun da suke yin nan ko shekara 10 ne za a yi bincike a kai. Abun da ya faru a lokacin Goodluck, kar su manta magana kudin makamai sun yi ta bincike, wallahi nasu zai zamanto worse. Don abun da zai zamanto worse, sun zo ne gwamnati masu adalci, masu aiki tsakani da Allah, an zo an same su da rashin adalci. Kudi an fitar, ana fitar da kudi, kuma har gobe kuma ana fitar da kudi. An ce an fitar da kudi an bawa ana raba wa talakawa. Ni na sani gab fadin Adamawa, ban ji mutum da yace mini an dauka an bashi ba. Akwai jihohi irin wa'annan ba a basu ba. Hajiya mu bar mu yi magana saboda Allah, Najeriya fa kasan mu ne, ba za mu da kasan nan ta susuce ba, don dalilin wasu yadda Allah ya kawo su nan. Allah na iya kawo kowa ya zama to ya samu opportunity ya zama to wannan abu, amma su yi tsoron Allah.
Madalla a gaida Madina da bakinta, in Allah ya kamu mako na gaba za ku ji ci gaban wannan muhawara da Madina ta shirya mana Abuja, inda za su ci gaba da tattauna batutuwa wanda za su hada da maganar rufe garuruwa ko jihohi da wasu gwamnonin Najeriya suka yi, da duba ko wannan ya yi daidai. Akwai ma maganar rufe wuraren ibada kamar coci-coci da masallatai da sauransu. Saboda haka muna fatar za a biyo mu a madadin ita Madina da kuma bakin namu Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Ku huta lafiya.
Masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.